Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Makoraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba. Da sauran abokan aiki suke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 6 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba makanan labarai.
To Hadiza, yau Lahadi kasar India ta gabatar da wani adadi da yasa ta zama kasar da ta samu masu kamuwa da cutar corona mafiya yawa a rana guda. Kasar Jamus na nuna yiwuwar kakaba ma Rasha takunkumi. Muddin Rashar ta ki gabatar da bayanai game da abin da ya faru da jagoran yan adawa Alexei Navalny da ke jinya a Jamus. Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta arewa maso gabashin Amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya Asabar a matsayin bore bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna.
Kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta fitar da rahotonta bayan binciken da ta gudanar a karkarar Inatar da Ayuro da ke yankin Tilaberi da nufin tantance gaskiyar lamari game da zargin dakarun ƙasar da hallaka fararen hula.
Ya kamata a ba jujjuyan ga dossier a bincika duk wanda muna ana tambaya da hannu ciki a kuroshi musa a kuroshi a tambaye shi kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i.
Sannan kuma a Najeriya daga dukkan alamu tsuguno bata kare ba akan batun gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dokokin kasa ta ce za ta yi domin ɗaya daga cikin sanatocin jam'iyyar APC a majalisar dattawa ya ce yana goyon bayan kira da kungiyar dattawan arewa ta yi cewa a gyara fasalin kasa.
Yanzu wannan abin da za a yi kudin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka dauka aka je Katsina aka je Zamfara aka je Niger State aka nemi waɗanda suke zaune a IDP inda ake tare yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci koko a dan kokata a neman musu tsari ai mu da yaji mana.
Za kuma mu leƙa jihar Bauchi inda rahotanni na nuni da cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi barna mai yawa da suka hada da rasa rayuka da dukiyoyi da gidaje da ma na gonaki a jihar.
Na kula da dabbobi da yanda na tsaya gidan duk gaba daya za ku ga wani tafi kicin da ya tafi to waje na ne gaba daya ruwan ya shiga.
Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Lahadi, ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce ta kirga sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 90,632 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda wannan ne adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda a duniya. Yanzu India na da masu dauke da cutar ta COVID-19 wajen miliyan 4,414,811 a cewar Jami'ar Johns Hopkins, wanda wannan ne adadi na uku a yawa a duniya. Amurka mai miliyan 6,245,866 da Brazil mai miliyan 4,123 su ne kadai suka sha gaban India a yawan masu wannan cutar a cewar Jami'ar ta Johns Hopkins. A halin da ake ciki kuma, jaridar New York Times ta ce ta ga wata wasika daga Mark Lowcock, karamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da sha'anin jin kai. Wasikar wacce aka tura ma kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya na gargadin cewa Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da arewa maso gabashin Najeriya da kudancin Sudan da kuma kasar Yemen na gab da fadawa cikin matsananciyar yunwa saboda wasu matsalolin da cutar COVID-19 ta dade iza su. Ministan harkokin wajen Jamus ya nuna yiwuwar kakaba ma Rasha takunkumi muddin Rasha ta ki gabatar da bayanai game da abin da ake ganin gubaci da aka sa ma jagoran yan adawa Alexei Navalny. Haiko Mas ya gaya ma jaridar Jamus ta Bild & Sonntag cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa gwamnatin Rasha na da hannu a wannan al'amarin. Idan cikin kwanaki masu zuwa Rasha ta ki yin bayanai kan abin da ya faru, zai kasance dole mu tattauna da abokan hulɗarmu kan abin yi. Abinda Mas ya gaya wa jaridar kenan, ya kara da cewa duk wani takunkumin da za a kakaba zai zama tsararre. Jamus ce ke jin ragamar kungiyar tarayyar Turai EU a yanzu. Mas bai kauda yiwuwar saka takunkumi kan aikin shimfiɗa bututun samar da iskar gas ta Rasha ga nahiyar Turai na dala biliyan 11 ba. Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Arewa maso yammacin Amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya Asabar a matsayin bore, bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna. Yan sanda sun gaya ma ɗaruruwan masu zanga-zangar cewa an ayyana abin da suke yi a zaman bore, sannan suka umarce su da su gaggauta watsewa. A jihar ta Oregon, bore shine mutane shida ko fiye su shiga yin wani abu na tashin hankali wanda ka iya lahani ga jama'a. A jihar ta Oregon dai bai halatta yan sanda su yi amfani da barkonon tsohuwa ba sai an ayyana bore. Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa da dama masu yin bindiga, ta yadda akalla wani mutum ya samu raunuka. Hotunan da aka buga a kafar Twitter na nuna wani mutum wanda ga alama ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ne, ƙasan wandonsa na cin wuta.
Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta fitar da rahotonta bayan bincike da ta gudana a karkara Inatas da Ayuro da ke yankin Tilabari, ta nufin tantance gaskiyar lamari game da zargin dakarun ƙasar da hallaka fararen hula sama da 100 ba tare da aikata laifin komai ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin bayyanar labarin kashe-kashen da ake zargin dakarun tsaron Nijar da aikatawa akan wasu fararen hula kimanin 200 a karkarar Inatas da Ayuro iyakar ƙasar da Mali, yasa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH kaddamar da bincike a waɗannan wurare domin tantance gaskiyar abin da ya faru. Bayan aiki na tsawon watanni 3, binciken na hukumar CNDH ya zakulo gawawwaki kimanin 71 da aka bizne a ramu 6 daga cikin 7 inda aka yi nasarar ganowa abin da ke gaskanta zargin da aka yi a can baya. Al-Mansur Muhammad na kungiyar Kafan na daga cikin yan fafutukar da suka halarci taron baje wannan rahoto.
A gani na gwagga hukuma ta yi hasken, ta yi binciken da ya kamata. Duk wanda mutane da an kashe an kace wasu an samu su kartu cikin kai, an kaddama su cikin kai, kuma duk nazarin kin CNDH babu zancen an ta'adda ba cikin wannan abu.
Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bambam a game da sahihancin bayanan da hukumar ta ce ta tattara a yayin gudanar da bincike. Shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Kadir Dambaji Son Allah na cewa
bisa wannan abin da ya gani, ni ban da tabbacin da zan ce ya jami'an tsaro na sun kai wannan aikin, wato da bisa abubuwan da aka gani, abubuwa na waɗanda ga iya kanuwa a aiki da hali-halin jami'an tsaro, saboda aka sa musu kashin kaji, saboda aka sha hamu Nijar kashin kaji.
A cewar hukumar ta CNDH, tuni ta damƙa wa shugaban ƙasa Isu Muhammadu wannan rahoto, abin da ya sa wasu ke ganin
ya kamata a ba jujjuyan ga dossier a bincika duk wanda muna ana tambaya da hannu ciki, a kuroshi musa, a kuroshi a tambaye shi, kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i. Ai in ana tsoro, ana tsoron talakawa, ba a ce ba a tada hankalin talakawa ko a yi wani kashe-kashe.
To amma wasu kuma na cewa ya zama wajibi a ƙara zurfafa bincike.
A tsaya a bincika, bismillah, a tsaya bincika, a bincika a tabbata ga wanda ya yi abin gashi tabba, amma bisa tana yiwa ai hatara.
Shugabannin jami'an tsaron da tawagar masu bincike ta tuntuɓa a yayin zagayenta sun ayyana wannan zargi na kashe-kashe tamkar wata farfagandar da aka kitsa takanas da nufin ɗaukar hankalin jama'a cikin gida da waje, yayin da mazauna karkarar da abin ya faru ke cewa tabbas an yi wa dangin su kisan gilla da sunan yaƙi da ta'addanci. To amma hukumar CNDH ta jaddada cewa ba ta da niyyar katsewa dakarun tsaro hamzarin aiki ta hanyar wannan bincike, illa kawai ta yi amfani ne da hurumin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata a matsayinta na mai kare mutuncin Nijar a idon duniya akan maganar mutunta 'yancin ɗan adam. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Toma dalla a gaida Sulaiman Muna Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
Wani jirgin sama jannati na gwaji da kasar China ta kera ya je falaki ya dawo wurin saukarsa a yau dinnan Lahadi kamar yadda aka tsara, bayan kwanaki biyu da yi a falakin a cewar kamfanin dillancin labaran gwamnatin China na Xinhua. Kafar labaran ta ce tafiyar ta yi nasara, ta kara da cewa wannan wani muhimmin babi ne a kokarin kasar na kikiro jirgin sama jannati da za a iya amfani da shi akai-akai, wanda kuma zai sa a iya bulagurin sararin sama cikin rahusa. Har yanzu kafafin yada labaran gwamnatin China ba su buga hotuna ko bidiyon tashi da saukar jirgin sama jannatin ba, ba su kuma yi bayanin dalla-dallar irin fasahohin da aka gwada ingancin su ba a jirgin. China ta cilla wannan jirgin sama jannatin ne ranar Juma'a daga tashar Jiquan ta wajen amfani da irin rokar da ta yi amfani da ita wajen harba kumbin Shenzhou zuwa Falaki. Dubban 'yan kasar Isra'ila sun sake bazuwa kan titunan birnin Kudus jiya Asabar a wata zanga-zangar buƙatar Firaministan ƙasar ya yi murabus. Masu zanga-zangar sun taru a gidan Firaminista Benjamin Netanyahu, suna ta Allah wadai da cin hanci da rashawa da suke zargin ana yi, da kuma irin matakan da ya dauka kan annobar corona. Zanga-zangar da ake yi kan Netanyahu ta ci gaba babu kakkautawa yau fiye da wata guda kenan, kuma zanga-zangar ta jiya Asabar na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta Isra'ila ke fama da karuwar masu kamuwa da cutar corona fiye da yadda aka taba gani a baya. A ƙarshe, masu aikin ceto da suka yi ceto ne baraguzan wani gini a Beirut na tsawon kwanaki uku zuwa jiya Asabar sun ce babu wani ƙwarin gwiwar samun wani da rai a halin yanzu, sama da wata guda bayan da wata babbar fashewa ta ɓararraka babban birnin ƙasar ta Lebanon. Masu ayyukan ceto wajen 50 ciki har da wata tawagar ƙwararru daga ƙasar Chile sun shafe kwanaki uku suna ta aiki wurjanjan ko a gano wani da rai, bayan da wasu na'urori suka ji sautin numfashi da kuma dumin jikin abu mai rai tun ranar Alhamis. A ka'idance dai, a yanzu babu alamar wata rai, abinda Francisco Lamanta, shugaban tawagar Tapos Chile ta ayyukan ceto daga kasar Chile, ya faɗa kenan a wani taron manema labarai da yammacin jiya Asabar. Ya ƙara da cewa masu ayyukan ceto sun kwakule wajen kashi 95 cikin 100 na rusasshen ginin.
Ibrahim Kalmas ki garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga dukkan alamu dai tsuguno bata kare ba akan batun gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dokokin ƙasa ta ce za ta yi, domin ɗaya daga cikin sanatocin jam'iyyar APC a majalisar dattawa ya ce yana goyon bayan kira da kungiyar dattawan Arewa ta yi cewa a gyara fasalin ƙasa, amma fa ta kuri'ar raba gaddama maimakon kashe makuɗin kuɗaɗe wajen yi wa kundin tsarin mulkin garin Buwal. Wakiliyar mu Madina Dauda na ɗauke da wannan cikakken rahoton.
Wannan cece-kuce dai ya samo asali ne daga wata kira da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi na cewa a aike mata da shawarwari da za ta iya amfani da su wajen yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul. To amma sai kungiyar dattawan Arewa a ta bakin daraktan mu'amala da manema labarai kuma mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmad ya yi tir da wannan kira da Majalisar Ƙasa ta yi, inda ya tsokaci kamar haka.
Wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane, mu ma namu kukan ba sabo bane, gani muka yi ya isa hakan. Yanzu wannan abin da za a yi, kudin da za su kashe, musamman mu a Arewa, inda kalilan daga ciki aka dauka aka je Katsina, aka je Zamfara, aka je Kinaja State, aka nemi waɗanda suke zaune a IDP inda ake tara yan gudun hijira san, aka ce ga abincin da za ku ci koko a dan kokare kokata a neman musu tsari, ai mu da yafi mana. Inda za a ce ma dan Najeriya fito kowace shekara hudu ka zabi shugaban kasa, ka zabi senator, ka zabi kaza, babu dalilin da yasa ba za a je a ce ma dan Najeriya. To mi mun muke jin wannan abu, ba rashin tsaro, ga talauci, ga wahala. A tambayin mu na me ke damun mu, ya muke san Najeriya nan ta yi, me yasa ba a taba yin wannan abu ba? In ma ba a taba yi ba, da babu matsala, to yanzu lokaci ya kai, domin yanda da aka shirya gyaran nan a da gaskiya bai ba.
Akan haka ne na tuntuɓi sanata mai wakiltar kankiya Ingawa da Kusada a majalisar dattawa, Ahmad Babba Kaita, domin in ji ra'ayinsa a game da wannan kira da kungiyar dattawan Arewa ta yi, ga kuma amsar da ya bayar.
Na yadda 100% kan abinda dattawan Arewa suke magana. Tun sanda na shigo majalisa ni ma a 2011 na zo na yanzu ana maganan kuskure mamman tsarin mulki. An yi waɗansu wanda sun dame mu ƙwarai, kuma muna so a yi su kamar irin su sakan malo ƙananan hukumomi mara a raba asusunsu da nasu da na jihohi, saboda yadda gwamnoni ke ɓanna kan kuɗin al'umma da sauransu da sauransu. Amma har yanzu an kasa cin mu matsaya dalili sai an yi mun samu mun yi muka kai sai a hana abin nan don kuma bayan shekara hudu bayan an ware mako don kudi an yi wannan kuma bayan shekara hudu wata gwamnatin kuma ta sake dawo kuma a sake ware don kudi kuma waɗannan abubuwan da ake so a yi su sake dawo to kin ga wannan yaudarar kanmu muke
halin yanzu dai ɗan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar ƙasa za ta fara gyaran kundin tsarin mulkin wanda shine ake amfani da shi tun 1999 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu garzaya jihar Bauchi inda rahotanni na nuni da cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya yayi barna ne yawa da suka hada da rasa rayuka da dukiyoyi da gidaje da ma gonaki a jihar wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da cikakken rahoton
Ziyaran ganewa idan ya sanar da tattaunawa manema labarai don tabbatar da abubuwan da suka afku a sanadiyar ambaliyar ruwan sama da kuma ji daga bakunan waɗanda ibtila'in ta shafa.
Ni ne sunana Muhammad Saidu. Ni ne barjan Tuku. To barde kaman wani asara kai gaskiya nayi asara ke ga yanda ake tsammani.
To kaman dakuna.
Dakuna dakuna da dabbobi da yanda na saya gidan ju gaba daya za ku ga wani tafiki can da to waje na ne gaba daya ruwan ya shiga
sai kan mata ina karkashin digashin da gun tsaroyin da aka yi akwai dakuna na iyalanmu da kayan iyalai gaba daya kwanjin domin ba ma abin da iyalanmu suka amfana da shi iya illa iyaka ne mu ibiya rane mu kai tudu mu ibiya ra mu kai tudu
iyalan ma da kerne
yawa
da kerne aka
dai kare kwa
ju iyalan ma da kerne ju da garin mu mu ma ga dama yayi mana tadin dakunan sautai dakuna yanzu
ina kwana a ina ne
ni suna na Hawwa
Hawwa
wai sai ku
a ina kuke yanzu da zama tun da ke dakunan ku waya wanke ku
yanzu du muna makaranta ne rabi din mu wasu
makarantan primary
makarantan primary wasu kuma aka kakkafa haka muka samu gun da zama
yanzu me kuke bukata
mu abinda muke bukata
daga ciki
gwamnati kawai ta dage ta taimaka mana
Director General mai kula da kuma kare muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya yi bayani wa manema labarai game da matsayin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan sama.
Abin da ya faru a Warji mun amince mun gane mun fahimta ambaliyar ruwa ne saboda har an yi hasarar rayuka kusan guda hudu sannan gidaje sun rushe gonakin mutane wasu sun riga sun lalace saboda wannan ruwa.
Jami'in ma'aikatan lafiya Ibrahim Haruna ya shaida wa manema labarai cewa mutane masu yawa sun ziyarci cibiyar ayyukan lafiya domin neman magani sanadiyar gurɓacewar ruwa.
Gaskiya ba za su kira yi ba. Harka ta magana ta gaskiya. Suna da manya suna da yawa. Saboda wannan an samu hausa ruwa da sauransu ya samu dariya an vomiting. Sai kuma as usual muna samun malaria cases. Yawa wannan suna takaice abubuwan da za mu danya fada muku na
a jawabinsa ga al'ummar kasar Waje gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi yayi addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma alƙawarin samun tallafi ga waɗanda suka rasa gidaje da kuma dukiyoyinsu
muna godiya wa Allah subhanahu wataala mun zo ne bisa jaje ga abin da ya faru waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu dukiya da aka rasa Allah ya dawo da shi ninkin ba ninkin abin da aka rasa za mu turo gudumawa na gwamnati ba za mu iya biyan rayukan da suka rasu da suka muka rasa ba amma za mu taimakawa wajen ganin cewa an kawo sanyi ko taimako ko gudumawa ga wanda suka rasa dukiyoyinsu da gidajensu da kayan gonakinsu wannan gari babu asibiti insha Allah kuna son asibiti to insha Allah za a gina muku na asibiti wanda ya dace da ku
Abdul Wahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu. A cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. shirin da ke tako duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A cikin makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne kan tarurrukan yakin neman zaben shugaban kasar Amurka da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar ta shafin internet a cikin makonnin baya sakamakon cutar coronavirus. A cikin tarihin kasar ba a taba gudanar da wannan taron mai matukar muhimmanci ta kafar internet ba. Wani mazaunin nan kasar Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin siyasar kasar, Malam Hassan Jibiya, wanda muka fara tattaunawa da a cikin shirinmu na makon da ya wuce, zai mana bayani a yau kan yiwuwar gudanar da irin wannan taron a kasashen mu na Afirka.
Ko za a iya yin wannan taro, wato za a iya gaskiya, amma abu ne wanda yake sai an sa kula sosai, kuma sai zama cewa akwai wato karfin kuta kanta internet din, a inda mutum yake zai yi recording, kuma recording din a ce ya yi kyau sosai, za a iya aikowa kuma a haɗa shi wuri guda ya yi kyau kamar an nuna kawai ba tare da wani kamar a ce ingancin kowane video ya zo daidai da daidai, ba a ce ba nan kamar nan, ba a jin magana nan, ba a ganin hoto da sauransu. To su ne dai yan matsalolin da in za a jarba irin haka a gida irin Afirka, ya kamata a ce an kula da irin waɗannan yan matsalolin.
To Malam Hassan, menene alfanun wannan tsarin ta yanar gizo kan tarurrukan?
Akwai wa'anda ma da ake tunanin ainihin da ba za a samu, wato kin san idan aka ce za a yi taro akwai matsala ta lokaci. To wani abu da wannan gangami ya zo da shi a wannan shekarar shi ne, wato tunda duk yawancin mutanen an ce su yi recording kansu ne su turo da nasu jawabin ta video, to aka iya hadawa sai a iya cewa kamar aka ce za a yi taron awa uku, to akan awa ukun za a yi a gama kuma a tashi. To mamadin kuma a ce idan da mutanen za su zo ɗaya sai an jira ka ka taso daga kujerar ka ka zo ka hau stage, sannan kana jawabi ana yin taɗi, dole sai ka jira. To mamadin duk wannan ya faru sai wannan harka ta yi da yanar gizo duk ta yanke wannan matsaloli na lokaci. Ɗayan abun kuma shi ne akwai mutanen da aka ɗauko daga irin su ƙauyukan su Alaska, su Hawaii, su duk inda suke ba wani lungu na Amurka nan da ba ka ba dai kamar 'yan jam'iyyar Democrats da ba haɗa mutum da ya bullo daga wannan wajen ba, kuma ya zama to cewa an nuna hoton bidiyon su a wannan taron gangami da aka yi. So abin ya ba da sha'awa sosai, yanda mutanen da watakila da ba za su samu damar iya halatta ba ko a gansu ko a ji su, sai gashi wannan tsari da aka yi na gudanar da ainihin taron ta yanar gizo ya yi ma'ana, kuma ya abin nan ya kawo nan. Sai dai kamar da kin ga da akwai harka ta tattalin arziki, tunda da idan aka ce za a yi taro a gari kaga akwai hotel na garin da sauran masu taxi da sauran su duk za su samu kuɗi a harkokin arziki ko kuma tattalin arzikin wannan gari ko jihar ma zai haɓaka sosai sanadiyar mutanen da duk za su zo su yi ta wannan taron. To sai gashi wannan shekarar babu wannan, ba a samu hakan ba. To kin ga shine dai ɗaya daga cikin wato illolin yin wannan taro ta yanar gizo din.
To Malam Hassan, ba a samu wasu matsalolin na'ura ko wani abu na daban dai yayin gudanar da tarurrukan ba?
Sai san wani abu da kasan nan shine duk abin da za a yi sai an fara yin na gwaji, ai ta gwaji ina ko wasu matsalolin da a riga a dakile su kafin lokacin ainihin lokacin da za a gudanar da wani taro ko wani abu muhimmi irin haka. To gaskiya duk matsalolin ma da aka samu na bayan fage ne wanda mu masu kallo ba mu iya tantance ba ko kuma ganin hakan.
Bayan kallon waɗannan manyan tarurrukan na jam'iyyun biyu, ya zaka ce salon yakin neman zaben Trump ya bambanta da na Biden?
Cikin gani kamar yadda na ce su 'yan Democrats, wato shi dan takara Joe Biden, yanda suka gudanar da taron nasu sun yi shi ne yawanci online, shi ya tsaya a jiharsa ta Delaware, sannan sauran mutane suka tsaya jihohinsu suka yi wannan taro. To duk da dai ya zo kan dandamali tare da shi da wanda ya zaɓa ta goya masa baya, wato Kamala Harris, wato masu sharhi kan hidimomin siyasa a nan Amurka sun ce ainihin ingancin wato yanda aka yi tsarin kamar nan jam'iyyar Republican ya fi zama abin da zai kama ido game da yanda ɗan su Democrat suka gudanar da nasu taron. In baki manta ba kin san shi dama Donald Trump dama ya fito daga ainihin ma'aikatar yin tunafe ce da kuma harkokin barkwanci haka, saboda haka ya iya hada abubuwan talabijin da sauransu. To saboda haka ake ganin wannan ya ce maka sosai ya kasance cewa wato irin bidiyoyi ko irin tsare-tsaren da suka yi a nasu taron ya fi inganci tunda sun san cewa a kafafen talabijin za a kalla. To gaskiya sun inganta yanda suka tsara dandamalin su fitowar wanda zai yi jawabi da sauransu idan aka hada da ƴan Democrat. To wannan dai shine aka iya cewa bambancin yanda shi shugaba Trump da kuma shi ɗan takara Joe Biden suka gudanar da nasu gangami.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa insha Allah. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shani yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Yau tunan Lahadi, ma'aikatar lafiyar kasar Indiya ta ce ta kirga sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 90,632 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda wannan ne adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda a duniya. Yanzu Indiya na da masu dauke da cutar ta COVID-19 wajen miliyan 414,811, a cewar jami'ar Johns Hopkins, wanda wannan ne adadi na uku a yawa a duniya. Ministan harkokin wajen Jamus ya nuna yiwuwar kakaba ma Rasha takunkumin muddin Rasha ta ki gabatar da bayanai game da abin da ake ganin guba ce da aka sa ma jagoran ƴan adawa Alexei Navalny. Haiko Mas ya gaya ma jaridar Jamus ta Bild und Sonntag cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa gwamnatin Rasha na da hannu a wannan al'amarin. Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Arewa maso yammacin Amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya Asabar a matsayin bore, bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna. Yan sanda sun gaya ma ɗaruruwan masu zanga-zangar cewa an ayyana abin da suke yi a zaman bore, sannan suka umarce su da su gaggauta watsewa. A jihar ta Oregon, bore shine mutane shida ko fiye su shiga yin wani abu na tashin hankali wanda ka iya lahani ga jama'a. A jihar ta Oregon dai bai halatta 'yan sanda su yi amfani da barkonon tsohuwa ba sai an ayyana bore. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa da dama masu yin bindiga ta yadda akalla wani mutum ya samu raunuka.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Kun zama madadin kowa da kowa, musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da yake yana gabatarwa. Sai Dan Brown wanda ya bada umarni ta ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, a huta lafiya, ma assalam.
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zaka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji, gangan jiki ya tsira.